sana muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
To jama'a assalamu alaikum. Amurka na shirin tura karin dakaru da makaman kare hare-haren sama zuwa Saudiya da haɗaɗɗe daular Larabawa a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Wannan sanarwa na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan matatun man ƙasa ta Saudiya, waɗanda Amurka ta ce Iran ce ta kai su zargin da hukumomin Tehran suka musanta. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ne ya bayyana shirin tura karin dakarun. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a Pentagon a jiya Juma'a, matakin da ya ce tuni shugaba Donald Trump ya amince da shi. A cewar hafsan hafsoshin dakarun Amurka General Joseph Dunford, a ƙarshen makon nan za a tattauna tsarin da za a bi wajen tura dakarun zuwa Saudiya wanda za a fitar a mako mai zuwa. Wani mai kwamata bayanan sirri ya ce shugaba Donald Trump ya nemi takwarar aikinsa na Ukraine da ya gudanar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Ɗayan jam'iyyar Democrat dai sun yi Allah wade da wannan yunkuri wanda suka ce kokari ne na bata sunan abokin hamayyarsa. Wannan batu shine na baya-bayan nan da cikin jerin takaddamomin da ke faruwa tsakanin ƴan majalisar dokoki na bangaren Democrat da kuma gwamnatin ta Trump wacce ta ki ta bayyana wannan korafi. Adam Schiff dan jam'iyyar Democrat ne kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai.
That whole purpose is being frustrated here because the Director of National Intelligence has made
yace an toshe duk wata kafa da za ta ba mutane ƙwarin gwiwar su fito su fallasa wani abu da aka yi na ba daidai ba saboda Director tattara bayanan sirrin na ƙasa a karan farko ya yanke shawarar kin sanar da majalisar dokoki kan wannan batu a jiya Juma'a shugaba Trump cikin fushi ya kare kansa inda yace wanda ya kwamata bayanan sirrin dan wata jam'iyya ne ko da yake bai ce ko wani ne ba Bayanan da aka fallasa sun yi nuni da cewa shugaba Trump ya nemi takwarar aikinsa na Ukraine Zelensky a wata tattaunawa da suka yi ta wayar ho da ya binciki ayyukan dan Biden mai suna Hunter wanda ya aiki da wani kamfanin gas da ke Ukraine kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen da suka san zancen ya bayyana. Dangane kuma da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China, shugaba Trump ya ce yana so ya cimma matsaya da China. Sai dai ya ce bai gamsu da sayan kayayyakin amfanin gona na Amurka da China ta yi ba inda ya ce sun yi kaɗan. Shugaba Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin yin wani zagayen tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a nan Washington a mako mai zuwa. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Australia Scott Morrison a fadar White House, shugaba Trump ya ce yana buƙatar a cimma cikakkiyar matsaya ba rabi da rabi ba duk da cewa China ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga Amurka. Tun dai a watan Yuli rabon da bangarorin biyu su yi wata muhimmiyar tattaunawa amma duk da haka ba a samu maslaha ba kan takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda su ne ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke shirin hallara a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara a nan Amurka, ana ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurkan da Iran, batun da mai yiwuwa ya mamaye taron wanda ya kamata ya mai da hankali kan matsalar ɗumamar yanayi. A ranar Laraba da ta gabata, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya jaddadawa manema labarai muhimmancin tunkarar matsalar ta ɗumamar yanayi.
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal.
Yace za mu ɗauki matakai masu armashi wajen kaucewa amfani da makamashin kwal a kuma dakatar da ba da tallafi wajen amfani da man fetur da dangoginsa. Taron kolin zai fara ne daga ranar 23 ga watan nan na Satumba. inda ake sararin sama da shugabannin kasashen duniya da wakilan gwamnati 100 za su halarta. To a dai bangaren kuma an gudanar da jerin zanga-zanga sassan duniya waɗanda aka yi a kiyasin sama da mutum miliyan 1 suka shiga domin nuna adawa da ayyukan bil'adama da ke dumama yanayi. Zanga-zangar ta faro ne a jiya Juma'a a yankunan nahiyar Asiya, inda dubin dubatar ɗalibai suka bazama kan tituna suna kira da a ɗauki matakan yaƙi da sauyin yanayi gabanin babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai mai da hankali kan batun. Ɗaya daga cikin zanga-zangar ta watsu zuwa nahiyoyin Afirka da Turai, inda aka ga ɗumbin mutane kan tituna.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin namu ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa, wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Umar Nasarawa, ina zama a garin Kaduna ne. Sana'a na kuma yin mocktails ne, drinks wanda babu giya a ciki da ake shawarin biki, taro da sauransu. Alhamdulillah, na yi shekara 5 kenan da fara sana'a. 21st June 2014 na fara, yanzu shekara na 5 kenan insha Allah da fara sana'a. Alhamdulillah, komai yana tafiya daidai, sai ƙara masan sana'a nake.
Me ya hankalin ki kika fara wannan sana'a?
A gaskiya abin da ya jawo hankalina na yin sana'a, kuki dama ina son yin abubuwan sha, irin in hada drinks ina son. Sai kuma akwai kawasa da ita ta ƙara sani irin naji ina son in yi din. The first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi. Kin ga zaman banza ai bai da dadi, kuwa na son ya samu abin yi. Sai naga uki ai ga inda talent ina yake, me yasa ba zan yi zan in shi ya samu abin sawa a baki ba ni ma yanda kowa ke yi. Ai na farko ma ba jari na fara shi. Saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu chapman na biki inda akwai wanda ya iya a garin. Sai ita kawata da na ce Maryam ta ce musu aitu na iya. Daga nan ne fa suka ce mu ai musu. Na yi musu bill, na gaya musu na yi. So kin ga babu ma jari kenan na fara ko. Sai daga baya ne na zo na a wurin da na samu abubuwa gaskiya. Dan da jog na fara ba ma da dispenser ba. So jog ina duk a wurin su ne na samu. So suka bani kyauta. A roba muka zuzzuba a jog na sa aka kawo min disposable cup. Na siyo tun daga Kaduna dan a sokutanin event din. So Kaduna na yi waya aka sassa min komai a mota aka kawo min. Da na dawo ina na ce bari ina su sai abubuwa hararin tsuwa, ina gana kashe wurin 20,000 da wani abu a siyan abubuwan da na yi. Irin ƙananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna.
Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ki ko kuwa ke kaɗai kike yi?
Eh, ina da ma'aikata. Da dai kam gaskiya da guda 5 ma na fara ma'aikatan, yanzu amma sun kai wurin su 20. Ina da assistant ita, ƙanwata ce, na koya mata duk abin da na iya ta iya. Idan ba na nan ko event ya mana yawa ita take mixing. Sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikin su ma'aikata na, akwai waɗanda suka iya. Da in venue ya wuce mana guda 2, waɗanni zan je ɗaya kila ita Hindu assistant ina za ta je ɗaya. Sai manager na shima su 2 sun iya su ma suna iya zuwa wani venue. In ma ba ma gari da ni da Hindu su kansu za su iya yi. And bracket taɓa cewa ba ni na hada ba saboda na riga na koya musu yanda ake yi to yanzu ma'aikata na san kai wurin su 20 kenan insha Allah ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata saboda yana hana zaman banza dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma zaki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da zamu iya yi in ce musu su dai dakata dai
wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi
kalubale to iri kin ga dai da glass cup muke amfani is either wani lokaci muka je event a fasa wani lokaci a sace su an gaskiya nan ba ma biyan damage ko abin ka ya bace wanda ya baka aiki babu ruwan shi ba zai wayoyi ka ba ya ga irin uki kai hasara ko ba kai hasara ba su babu ruwan su wasu ma idan kai musu bayanin kai hasara za su ce su sai dai kai hakuri babu abin da ya dame su kadan ne daga cikin ko da ba kai magana ba za su ce maka irin su san kai hasara sai su tambaye ka nawa ne irin su ka ga ya musu biya amma mafi yawanci ba sa biyan hasara an zamu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci za mu sai ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen gurin yake saboda mu san yanda za mu yi serving da sauransu amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofuna mu wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunan mu ga duk ba mu gan su ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da 100 da wani abu ashe wai ɗan biki ne na ji ɗan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta dauka suna tafiya da shi to wannan kam an biya ni saboda ce musu ne ba zai yi ba a ce kofuna haddari da wani abu a ce duka babu an kwashi
sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da dan kankanin lokaci ne burinki akan sana'ar rake ina ke son kika kanki
alhamdulillahi dalilin sana'a na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu da su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na dogara ga kaina ina ma kaina abinda ba sai na roki wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sanan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci su ma suna sana'a ana biyan su alhamdulillah gwargwado dai na zagaye Northern State Nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa sanan burina na uku shine in bude mocktail lounge a Kaduna wanda aka iya zuwa ka zaba abin da kake so ai maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu ta sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu dauki da wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
mutane da yawa suna rabuwa da karzar zai su buki abin da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulani ne su tsani Fulani kuma gwamnatin nan ba tafiya take da Fulani me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi
shi ba Fulani in yace a danne shi a kasar nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kirki ya danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai
me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya jane me yasa su ba ai kasa bane
dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala nan a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya taɓa burtali ko guri ciwo da murmuta petition mun kai take ma ta kansa ma zai fita amma in ya ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi
suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayinsa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi
yarin kansa shugaban kasa mai girma tanda yake PTF ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya burtuloli da ruwa a dauko wannan program din mana
jama'a muna fatan mun sami kullami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk su kalmirin da ake yi wa Fulani a Najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana yin shi ne domin kawai shi shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari ba Fulani ne sannan shi shirin nan na rugana ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalin sa ne daga wani shiri makamancin sa da gwamnatin jihar Benue ta taba yi akan makiyayanta kuma menene martanin su Fulani ga gayyatar da gwamnatin jihar Kano ya taba yi musu na cewa idan ba a san sa kudancin Najeriya duk su tare su dawo nan kananta dabo wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taba a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mu na Abuja Asamai na kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garo Sugwalalo shi Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar kudin Allah ta kasa baki daya yayin da shi kuma Garo shine tsohon shugaban kungiyar Meti Ada a jihar Benue shi ne Khalil Muhammad Bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi yayin da shi kuma Garo Sugwalalo yake ganin wata kila ko na alheri a cikin sa to hasan sai ka ja mu je
menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin wata kila in an yi shi zai ce maka wa makiyaya
ni abun da nake bunna akan shi shine matsayina na member na APC na mu fa mun yi zabe mun yi komi ni yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tace ya jane me yasa su ba ai kasa bane yanzu akwai wata matan da aka kashe ta lasa mundu dina kamin a ce wani abu maharanci Fulani ne ba gansu ba amma ce Fulani sanane na gani kawai an yi wa Fulani na kwata kwata kawai a Najeriya ba Fulatani daga an yi wani abu za a ce ba Fulatani ne kuma hukumar ta kama Fulani zai ce wai henchman Fulani man so ne yasa za a kira wannan yarin ai bai kamata ba criminalize barawo barawo ne majuci majuci ne bai kamata a ce wannan yarin kaza ba abun da na gane mutane da yawa suna rakuwa da karzar sai su buge abun da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulatani ne sun tsani Fulani kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani me ya kai tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi
to shikenan yanzu kai magana kan Fulani mu zo komai magana kan makiyaya a gaba ɗaya generally misali wannan gwamnati ita ta kawo wannan maganar ruga din kuma kuna goyon bayan abin misali menene abubuwan alheri a cikin sa da yasa ku kuke goyon bayan al'amar
alherin sa shine in aka yi wannan riga din na misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi already gwamnati federal government ta dawo daga baya ta ce ba za a yi ba da sun tsaya a kansa kawai chak a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi in yayin shi aka gan shi yana yi wanzu kuma sai su gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani in suka yi shi in yana yi shikenan ai mu abun da muke so na ɗaya dai ba Fulatani shi ba zai nemi rigima ba saboda da dukiyansa yake tafiya Fulani za ka shi yana tafiya da shanunsa bai da kuɗi a banki wannan shanun da yake tafiya shi ne
ana cewa suna tafiya da bindiga AK-47
ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga mutane ne wanda suke da bindiga in an kama su ba a faɗin yare su sai a ce kawai sai a bar su hakan nan Fulani dai kawai abun da yasa ba su da wanda zai magana ba su da wanda yake a majalisa zai tsaya magana ba su da wani alkali wanda yake magana akwai state wanda yake in kana da kai Fulani ne kawai daga an kai ka kawai zaka je prison ne kawai
wannan ga Khalil Muhammad Bello kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar kulin Allah ta kasa baki daya yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara ta sauta dabbaka shi an dakatar da shi yanzu bukatar ku ta biya
eh wato ba dakatarwa ta kar ayi shi gaba daya ba dakatarwa don a duba kura kudi yanzu in ka kula ai kwa gudu shirin yake saboda bashi da tsari shirin a shi su kansu ma yanzu bangaren da suke cewa suna so ayi din su da kansu suna nesanta kansu da shirin tsarin ne idan aka warware shirin aka kya ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine anan fa kudin za su kare ba wai ciyawa da ruwa ba mu abinda muke bukata ciyawa da ruwa a sama wata ba
inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda an yi bayanin cewa za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da komai a cikin wannan shirin
ciyawar ma ita ce daga baya gine-ginen za a fara to wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so inda gini ne na wallahi da ba iso Najeriya ba kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba yana nema inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa da tafiya yake da yanzu ya kai karshen bangon duniya mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi wallahi akwai ni zama da muke da Dr. Amin Long senator yanzu senate president a 2015 lokacin zaben 2015 gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiya wallahi kuɗi kaɗan za a ware mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban kasa mai girma can da yake PTF ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya burtuloli da ruwa a dauko wannan program din mana ba wannan da aka tsara ma yayi karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya sai aka zo wallahi ina faɗa muku idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar ciwo ma gaba ɗaya kuma an ruguza arewa kullun abin da nake faɗi gwamnonin arewa su dauki haƙin da Allah ya dora musu a mai da ɗan jaki dukiya
Garis Gwalalo idan muka ɗauki misali da jihar ku ta Benue inda kai jagoranci mai ta Allah a wurin a baya gwamnan jihar Benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya me suna abin ne
yace open at grazing
yawa ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan yawa to wannan dokar da gwamnatin Benue Otome Ullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na Ruga settlement domin a wancan dokar gwamnatin Benue da Taraba in ban manta ba ba su son su ga cewa makiyaya suna kai komo domin wannan kai koman a tunanin su shike haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoma to wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari ta ma ta kudo da shirin Ruga settlement ita ma tana ta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan gurin ana sana tsunar da su wuri daya idan har kun aminta da shirin Ruga na gwamnatin tarayya menene yasa kuke adawa da shirin and to open grazing na gwamnatin jihar Benue
ai akwai matsala ni a Benue nake wannan anti open grazing da gwamnati ya kawo ai ba wai magana anti open grazing ya kawo ba koran fulani yayi gaba ɗaya kawai
ah wannan zargi ne
ah to ai ni na wajen ne ya fi ƙarfin zargi tunda yanzu haka na ba wani ba fulani a Benue
ni a lokacin na magana da yawun gwamnatin jihar Benue ya ga min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuma fulani da wato ana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki badi tsakanin su da maki da manoma to wannan dokar tana son ta tsugo da su wuri ne irin wannan Ruga su na gwamnatin tarayya
babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din ai mun yi magana da shi a Radio Najeriya satin da ya wuce ma magana ma waya tsugunar da fulani a Benue sai babu shi don babu ba fulatani gwamnan a matsayin sa shi ba shi wani ba fulatani ne mai kiwo ma gaba daya wajen ba wai magana kolo bane kaza kaza ya fada yake su ba kaman ya nuna kaman ba yan Najeriya mun rubuta a rubuce mun ba SS mun ba police mun ba mutane a lokacin ai visiting wannan law din nan mu ma yan kasa ne ai sai ka waje a ce kai kai sai kai wani abu sai dai ka tari dole ne gwamnatin nan kuma ba ta visiting wannan law din ba to ai ma'anan wannan riga din da ake nunawa din nan in ga kai sanata zai riga din ta futa daban tunda riga ce daga gwamnati ne ba mu ganta ba to akwai sai wanda zai ke zafi a bus state din nan amma mu ma'anar kaman na Benue ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarin sa baya son wani ba fulatani ne kwata kwata kata kawai a Benue abun da ya nuna
shi gwamnati autom bai kira sunan ba ya ce shi makiya yake magana ba fulani ba
to ai mun gaba da fulani ni ai ba fulatani ni kai na zai da ka kai min hari ina da shanu a gari to ka gani ni mai na kiwa amma ni ba ni da shanu ma amma zai da ka kore ni a cikin Benue saboda ina magana akan fulani
wani ne kore ka
shi gwamnati autom din
ka da shaida kan haka
mun je kotu so 36 kotu so 36 muka je ni din nan kotu so 36 muka je
honorable Khalil Muhammad Bello yanzu gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ya ce zai fara ma tadabikin wannan shirin a jihar Ruga City din kuma na san akwai mambobin kungiyar kuma su yawa a jihar Kano me zaka ce akan wannan
wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi sai ka ce wani dan gudun hijira a kasar aihuwarsa mu shine bamu gamsu da shi ba amma ko shi gwamnatin Kano a lokacin da ya taba cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano fi kiwo magana ce wato ta kishi amma ina abin da za su ci a Kano
ko ta siyasa ko
ni ba zan ce siyasa ba dai amma wata killa shi yana kishi ai shi shugaba ne na kungiyar abun nan Capital Hula Creation Najeriya shine shugaban ta tunda ita ta duniya ne so kishi ne amma maganar ita ce idan yara unguwa duka kace su zo unguwar gidanka su ci abinci ka tada na musu abincin idan ya ce makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'umma su idan shi gwamnati zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kar ya dauki irin na gwamnatin tarayya na gine-gine
madalla to a cigaban wannan muhara a mako goben Allah ya kai mu za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnati na arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu fulani da waɗannan matsaloli da suke fuskanta har ma da janyo musu walakancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya haka zalika kuma za ku je da yake mutunta shanu a wasu kasashen duniya kamar Burtaniya da India da abin da ya sa fulani na Najeriya suke mamaki yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu ba da bayan haka kuma shin ko ka san kojar ka ruwa nawa saniya take sha a kowace rana sai a jira mu makon gobe domin a ji wannan bayanan yanzu muna so mu gode su bakin namu wannan rabo Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo sannan da shi wakilin namu Hassan Mai Nakana da ya shirya muhawara ta Abuja a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwata a Washington a huta lafiya
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
said the